Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 19.3149 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Haka kuma ana iya kama mu a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne a shirin mu na safi tare nake kuma da Grace Alheri Abdu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Da farko bari mu ji kanin labaran duniya.
To Usman, kimanin mutane miliyan 1.9 ne suka rasa matsugunansu sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram a Najeriya. An ba da belin Hamman Amadu, shugaban hamayyar jamhuriyar Niger, jiya Talata bayan tsare shi na tsawon watanni 5 bisa zargin safarar jarirai, zargin da yace bi ta da kullun siyasa ne. Kana hukumar lafiya ta duniya ta sanar da cewa cutar Ebola ta daina barazana a yammacin Afirka, kuma hadarin da take da shi ga kasa da kasa shi ma ya ragu.
To an gaida inna amal. An bukaci gwamnatin tarayyar Najeriya da su kara azama game da kwalejojin kimiyya da fasaha don inganta ayyukan fasaha.
Ba inda za a yi a ce certificate naka ne za a duba baka aiki, za a ce ka shiga industry ne a baka aiki a gwada. An ga cewa ka yi aikin ya sa doke ka, an ga cewa kuma za ka iya ba sa ce ka wuce. Haka ne kamata yi ko ina.
A jihar Taraba kuma wasu kabilu guda biyu ne suka yi rikici har da rasa rayuka.
Ya gani yaro din kawai sai ya sa ihu yake kafin nan shama suka tashi suka kare kansu. A ihun da yayi nan kawai su suna tashi suna miƙi sai kawai sai suka dauke shi da gundaga kawai.
To Allah ya kyauta. Sai kuma shirinmu na demokradiya a yau wanda sahabu Imam Aliyu zai kawo mana. Amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Kimanin mutane miliyan 1.9 ne suka rasa matsugunansu sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram a Najeriya. Galibi suna zaune a sansanai ko kuma gidaje da ke fama da cunkoso a duk fadin kasar. Gwamnati ta ce tana shirin gina wa jama'a gidaje, sai dai da dama suna ganin kamar ba za su ga wannan rana ba. Wakilin muryar Amurka Kristen ya aiko rahoto daga garin Maiduguri inda ya yi hira da John Ali, wani da ya kaurace wa gidansa a garin Goza lokacin da kungiyar Boko Haram ta kai hari shekaru 2 da suka shige, kuma har yanzu yana zaune a wani sansani a bayan Maiduguri.
Up to date, these Boko Haram men are still on operation. They are stable.
Yace har yanzu yan kungiyar Boko Haram din nan suna kai har-hare, kuma suna da yawa, suna da karfi, har kuma sun kafa sansanai a kauyukan mu. Saboda haka babu yadda zamu mu koma, amma muna son komawa. Kungiyar ta lalata kimanin gidaje miliyan 1 da sama da azuzuwa 5,000 bisa ga cewar gwamnati. Cibiyar agajin gaggawa ta kasa da kasa ta so ta fara mai da mutane gidajen nasu bana, sai dai kakakin cibiyar ya ce suna jira rundunar soji ta tabbatar babu sauran barazanar tsaro. Kwanan nan aka bude hanyar da ta hada babban birnin jihar da garin Dabuwa, wanda sojoji suka ce ba shi da wani hatsari, sai dai farin kaya sukan jira ayarin sojoji su raka su zuwa kudancin jihar.
To ba mu san cikakken lokacin da za mu tafi ba, sai dai fatan mu idan gari ya gyaru Allah yarda za mu koma. Shi ne addu'a mu kenan.
To sai dai garuruwan da aka samar da tsaro har yanzu suna kan kago. Misali, an kwato garin Micika da ke iyaka da jihar Taraba, wato Adamawa, shekara guda da ta shige, amma an lalata galibin garin a fadan. Haka lamarin yake a kusan dukan arewa maso gabashin kasar. Samar da tsaro dai shine mataki na farko, sai dai sake gina wuraren da hare-haren kungiyar Boko Haram din ya shafa zai dauki lokaci mai tsawo.
An ba da belin Hamman Amadu, shugaban hamayyar jamhuriyar Niger, a jiya Talata bayan tsare shi da aka yi tsawon watanni 5 bisa zargin safarar jarirai, zargin da yace bi ta da kulli ne na siyasa. Makon da ya gabata, Amadu ya sha kai a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da shugaba Muhammadu Isufu ya lashe domin wa'adin mulki na biyu da kashi 92 cikin 100 na ƙuri'un. Jam'iyyun hamayya sun kaurace wa zaben, abinda ya ba shi mai mulki na yanzu na jam'iyyar da ta lashe gagaruman nasara. Wani kakakin jam'iyyar Hamayya ya ce zargin kage ne kawai aka yi amfani da shi aka kama Ahmadu domin hana shi tasiri a zaben. Kakakin mai suna Usaini Salato ya ce an kulle Hamma Ahmadu aka kuma hana shi yakin neman zabe yayin fama da rashin lafiya a lokacin yakin neman zabe kuma haka aka kai shi jinya kasar Faransa kwana hudu kafin zabe zagaye na biyu. An kama kusoshin jam'iyyun Hamayya da dama tun daga watan Yuni shekara ta 2014 bayan da 'yan sanda suka kaddamar da bincike kan zargin safarar jarirai daga Najeriya da iyalan attajirai suke yi a Niger. Matar Ahmadu tana cikin wanda aka kama kafin daga baya aka sake ta. Ranar Asabar za a rantsar da shugaba Muhammadu Isufu domin wa'adin mulki karo na biyu na shekaru biyar.
Hukumar lafiya ta duniya ta sanar jiya Talata cewa cutar Ebola ta daina barazana a yammacin Afirka kuma hadarin da take da shi ga kasa da kasa yayi kasa. Duk da yake yanzu haka cutar ba ta barazana ga lafiya al'umma, jami'an hukumar lafiya ta duniya suna kira ga kasashen da cutar ta shafa su kula. Suka ce ana buƙatar ci gaba da yi wa waɗanda ke hulɗa da waɗanda suka kamu da cutar ko kuma masu fama da farfadowar ƙwayar cutar rigakafin cutar Ebola. Abu mafi mahimmanci kuma shine ganin al'umma sun dauki matakin gaggawa nan gaba idan aka samu bullar cutar da kuma rage zirga-zirga a wuraren da cutar ta bulla. Hukumar lafiyar ta ce har yanzu akwai waɗanda suka kamu da cutar sababbi kalilan a kasar Gini, sai dai kasashen Saliyo da Liberia sun shafe watanni ba su sake samun wani da ya kamu da cutar ba. Kawo yanzu dai an samu mutane 17 da suka kamu da cutar a kasar Gini, na baya-bayan nan shine wanda aka samu ranar 17 ga wannan wata na Maris. Kimanin mutane 11,000 ne suka rasu tun da cutar ta bulla a watan Disamba shekara ta 2013.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomin kasar Belgium sun sanar da rage adadin mutanen da aka kashe a hare-haren da aka kai a tashar jirgin sama ta Brussels da kuma tashar jirgin kasa zuwa 32 da suka hada da 'yan kunar bakin wake guda uku. Tun farko jami'ai sun ce mutane 35 ne aka kashe, an sami kurakurai ne sabili da kirga waɗansu mutane guda uku da aka yi sau biyu waɗanda suke da izinin 'yan kasa a ƙasashe biyu. An tantance dukkan waɗanda aka kashe a tagwayen hare-haren da suka hada da 'yan asalin ƙasar Belgium guda 17 da 'yan ƙasashen ƙetare guda 15 bisa cewar wani da ake kira Ivan Mesek wanda kakaki a ofishin babban mai gabatar da ƙara na ƙasar Belgium. Hukumomi sun ce akalla mutane 90 har yanzu suna kwance a asibitoci, sama da 40 kuma suna ɗakin da ake kira gobe da nisa. A halin da ake ciki kuma Amurka ta ce tilas ne a ƙara ɗaukar matakai dangane da musayar bayanan sirri a ƙasashen Turai. Biyo bayan har-haren ta'addanci da aka kai a birnin Brussels da aka yi asarar rayuka, kakakin fadar White House a nan Amurka Josh Ernest ya ce har-haren da aka kai tashar jiragen sama da ta ƙasa a Brussels matashi ya ce kan mahimmancin bin diddiƙin bayanan leƙen asiri. Ya jaddada cewa Amurka tana goyon bayan Belgium yayin da take gudanar da wannan bincike. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. An yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara azama a kan kwallejojin kimiyya da fasaha don inganta yanayin ayyukan fasaha. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoto.
Kwalejojin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayyar Najeriya sun buƙaci ƙarin kuɗaɗe daga gwamnatin ƙasar ta yadda za su samu damar tafiyar da makarantun cikin walwala. Waɗannan makarantu dai na da matuƙar tasiri wajen koyar da ɗalibai ayyukan hannu na dogaro da kai da ba sai sun dogara da ayyukan gwamnati ba. A baya dai ƙungiyoyin ma'aikatun irin waɗannan makarantu sun sha tafiya yajin aiki saboda rashin kular da suka ce hukumomin Najeriya na nuna musu. Dr. Abubakar Abdul Zukogi shine shugaban kwalejin kimiya da fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke garin Bidda a jihar Niger.
A yara din za su sun mun yaye su suna iya employing kansu ba sai sun jira sai sun samu aikin gwamnati ba. To saboda haka muna appealing to government a dey facing technical education. Don in ba technical education gaskiya zai yi wuya a ce kasa ta ci gaba. Kamar yanzu misali in a jami'a ne yanzu a ba jami'a kamar miliyan 100 to sai ka ga ba za su ba ta polytechnic ba sai a ba shi kamar miliyon 30 to ka ga bambanci ya yawa. Bukata mu shine a dai kara mana a dai kara kudi da ake tura ma polytechnics.
Da yake magana dangane da bambancin da ake nunawa wajen daukar aikin gwamnati a tsakanin waɗanda suka kare karatun jami'a da takardar shaidar degree da kuma waɗanda suka kammala kwalejin kimiyyar da fasaha da takardar HND ga abin da yake cewa
don a kasashen waje ma ka ake yi ba yanda za a yi a ce certificate naka ne za a duba baka aiki za a ce ka shiga industry ne a baka aiki a gwada in an ga cewa za ka yi aikin sa doke ka an ga cewa kuma za ka iya ba sa ce ka wuce haka ne kamata yi ko ina ba wai certificate da kai ko makaranta da ka gama ba bai kamata ya ka ba.
Dr. Zukogi dai yana magana da yan jaridu ne akan bikin yaye ɗaliban kwalejin su kimanin 28,000 da suka kare kwalejin tun a shekaru 8 da suka gabata. Ya ce a yanzu an samu saukin kungiyoyin asiri a tsakanin ɗaliban kwalejin.
Kuma kamar da aka tanada cikin dokanmu inda an kama ka sai kawo masu kai ka bar mana makaranta. Sai mu dauki hoto sai mu je mu yi hangi a ko'ina a ga cewa wannan yaro dan Kautuna kuma an sallame shi daga makaranta saboda haka halle ya same su yanzu.
Wannan dai shine karo na 14 da kwalejin Biddar ta yayi ɗalibanta tun bayan kafata a shekaru 39 da suka gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To su kuma a jihar Taraba a Najeriya wasu kabilu ne guda biyu suka yi rikici har da asarar rayuka. Ibrahim Abdulaziz Gareka.
Wannan sabuwar rikicin ya sake barkewa ne sakamakon takaddama akan wani rafi da al'ummomin Shoma da kuma Jole ke zuwa kamun kifi a yankin Lau inda ma haka samu asarar rayuka yayin da wasu da dama kuma suka samu raunuka. Baya ko ga gidajen da aka kona batun yau bane da yake zaman doya da manja tsakanin waɗannan al'ummo wanda kuwa makonnin baya sai da aka samu irin wannan tashin hankali a yankin inda kowane bangare ke fa zargin juna da soma takarar faɗan. Wannan kabilar Shoma da ya tsallake rijiya da baya ya bayyana abin da ya faru kamar haka.
Sun kawo mana tag ya kai so hudu yaro na da ya rasu din ma dalilin sa ne da ba haka ba da tag da suka kawo din da ba don shi Allah ya sa ya tafi wata anguwa mai sunan Bandawa yana dawowa sai ya zo dab da firamare sai ya gansu kawai suna zuzzube a cikin gonakai inda aka yi noman rani da ya gani yaro din kawai sai ya sa ihu ya ce kafin nan shama suka tashi suka kare kansu a ihun da ya yi nan kawai su suna tashi suna miƙiya tsaye kawai sai suka ɗauke shi da bindiga kawai.
To sai dai kuma su ma ɓangaren Jole sun fa musanta wannan zargin da ake na cewa su suka soma takalar fadar. Da yake tabbatar da akwai wannan tashin hankali kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba DSP Joseph Kwaji ya ce yanzu haka ma an tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin domin maido da doka da oda inda ma ya bayanin cewa
yan Shomo da Jole suka je suka haɗu a wannan guri kama kifi so suna nan da suka haɗu wannan abu sai ya kawo rashin jituwa da kuma tashin hankali tsakaninsu. Ana cikin haka sai aka fara harbe-harbe mutum biyu an harbe su sun jikkata. Dan mutum daya ya mutu a yanda nake magana da kai yanzu an tura jami'ai tsaro don su dinga shawagi suna patrol na wannan area.
Shi dai wannan wajen kamun kifi da ake kira marmi na ma tsakiyar waɗannan al'ummu ne da ba sa gama ciji da juna kuma wuri ne da ke da tarin albarkatura da kuma kifaye wanda kawai zuma kamar yadda rahotanni suka bayyana gwamnan jihar Aktedare Disan Isiyako ya fa gana da shugabannin al'ummomin yankin domin gano bakin zaren. Alhaji Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskaci harkokin siyasa ya min ƙarin haske dangane da ganawar da aka yi
kuma sun yarda akan cewa za su zanna lafiya kuma ba wani tashin hankali kuma su ma da kansu sun riga sun ce sun san cewa rashin zaman lafiya ba zai ba su ci gaba ba kuma zai sa yaransu su dauki halayen da ba shi da amfani. So don haka ta junansu sun yadda da cewa abin da ya faru su yafewa juna kuma ba za su sake yi.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To kafin mu ci gaba bari mu ji wannan sako daga nan sashin Hausa.
Ni fa na kasa samun wani haddaden shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani.
La, kina ina sashen Hausa na muryar Amurka fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara daya.
Yau da gobe shirin matasa.
To sai kuwa yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 agogon Najeriya da Niger.
Ci gaba da bayani.
Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar yaya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter.
Lallai zan fara saurare kuwa.
Domin sauraron shirin yau da gobe shirin matasa zaki iya kama mu ta radio akan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 ko kuma ta internet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger.
Yau da gobe shirin matasa daga VOA. Yan wasan kwallo bata manta ba.
Wasan koko bata manta ba. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin an tauye wa John Dan Fulani hakkinsa na magana ne? Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Cikin watan Disamba wani babban malami a jami'ar jihar Kaduna John Dan Fulani ya janyo cece kuce bayan da ya rubuta ra'ayinsa a dandalin sada zumunta da waɗansu suke jin yayi tsanani. Wannan rubutu ya sa jami'ar jihar Kaduna ta dakatar da shi. Ga Nasira Adamu da kaya da shimfiɗa.
Batun dakatar da mai bayani a dandalin Facebook John Dan Fulani daga bakin aikinsa a jami'ar jihar Kaduna har ma da saka yashi a bayan kanta da 'yan sanda suka yi ya ɗauki hankalin ma'abota kafar sada zumunci ta Facebook musamman ma na arewacin Najeriya irin su Dr. Abdullahi Dahiru da Mustapha Chaji mai dandalin siyasa da sauransu. John Dan Fulani tun a Disambar bara ya rubuta wani bayani a yanar gizo da jami'ai suke ganin batun zai iya kawo ruɗani da tashin hankali da haddasa ƙiyayya tsakanin al'ummar arewacin Najeriya. Duk da goge bayanin da Dan Fulani ya yi wanda har kullum yake nuna shi ɗan rajin kare muradun al'ummar yankin Kaduna ta Kudu ne, an adana bayanin da wani sashinsa ke cewa a gare su APC jam'iyyar addini ce kuma ƙarƙashin APC shugabanninta na arewa tamkar wasu ƙananan ababen bauta ne, wato alloli. Waɗannan mutane da ke zaune a ƙauyuka masu ƙura na Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kano da Jigawa da nan take za su yi gaggawar ce maka kai arne ne ko kafiri. Da zarar ka ambata wani ra'ayinka akan koma menene kan Allahnsu shugaba Buhari da 'yan ƙananan mala'ikunsa, za mu ce cas ga duk wanda ya ce mana as ko sama da ƙasa za su tsage. Dan Fulani ya tabbatar da jaridar yanar gizo Premium Times cewa shi ya rubuta wannan batun da aka yayata tsakanin al'ummar jihar Kaduna. Bayan suka ta yi yawa sai jami'ar jihar Kaduna inda Dan Fulani yake aiki ta rubuta masa takardar tuhumar neman ba su wato kwairi da nuna rubutun yana da rudarwa, cutarwa da kuma zama hanyar kawo ƙiyayya tsakanin al'umma. A martani ko amsa Dan Fulani ya nuna rubutun da yayi shi ne a matsayinsa na John Dan Fulani ba wai a matsayin malamin jami'ar jihar Kaduna ba. Dan haka yake ganin in an tuhume shi da abubuwan da ke kunshi a rubutun ba a yi masa adalci ba. Jami'ar dai bata gamsu da amsar da Dan Fulani ya bayar ba, don hakan ma ya sanya ta dakatar da shi daga aiki. Shugaba mai cima Muhammadu Buhari da wannan aibatawa ta shafa kai tsaye ya ce zai mutunta ra'ayin faɗin albarkacin baki da muradun demokuraɗiyya. A nan faɗin albarkacin baki ya haɗa har da kalmomin da za su iya tada fitina da ka iya kawo kashe-kashe ko raba ƙasa, kamar yadda ɗan rajin kafa Biafra Nnamdi Kanu ya yi da ya zayyana Najeriya da cewa tamkar gandun namun daji ne da za a wargaza.
Kan haka na tambayi lauya Hassan Liman yankin da tsarin mulkin ƙasa ya baiwa 'yan Najeriya na faɗin albarkacin bakinsu.
Wannan an san ka za a same ta ne ƙarƙashin kashi na 39 na tsarin mulkin Najeriya inda aka ba duk ɗan Najeriya ko ɗan ƙasar Najeriya dama ya faɗi ra'ayin bakinsa bisa ga abin da yake da tunani a bisa ga tsarin mulkin Najeriya, bisa ga dokoki ko bisa ga abubuwan da yake tafiya a cikin ƙasa. To duk ɗan Najeriya yana da dama a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya, musamman kamar yadda na ambata ƙarƙashin kashi na 39 na tsarin mulkin Najeriya. To yana da dama ya faɗi ra'ayin bakinsa, Haji Sabo.
To Haji Hassan Liman, idan haka ne akwai ƙayyadewa ne, akwai iyakar abin da mutum zai faɗa ne a tsarin mulki, na maka wannan tambaya saboda akwai matsala da ta taso tsakanin wani malamin jami'a ta jihar Kaduna mai suna John Danfulani da ta kai ga aka dakatar da shi saboda ya yi wasu rubuce-rubuce da ya wallafa a shafinsa na dandalin Facebook. To wannan ya sa an kama shi aka rufe shi, wasu na ganin cewa ai kaman an take masa ƴancinsa, yana da ƴanci ya faɗi komai, magagganu da ya yi ana gani wai kaman sun kai ga magagganu da suke iya jawo ƙiyayya da dai sauransu. Bai da ƴancin ya faɗi abubuwa da ya faɗa ne game da shugaba Muhammadu Buhari, game da ƴan arewa.
Haji Sabo, tsarin mulkin Najeriya kamar da na faɗa maka ƙarƙashin kashi na 39 ya ba duk ɗan ƙasa dama ya faɗi ra'ayinsa, amma kuma kashi na 45 na tsarin mulkin Najeriya a nan kuma aka ce in kana da dama ka faɗi ra'ayinka, daman da za ka kake da shi ɗin nan kar kai abin da zai saɓawa doka da oda da sha'anin tsaron ƙasa, domin kana da dama ka faɗi ra'ayinka a ƙarƙashi na 39 tsarin mulki ya ce a'a, ka faɗi duk abin da kake so, amma fa bayanin da za ka yi ko duk jawabin da za ka yi kar ka yi abin da zai jawo tarzoma ko zai jawo tashin hankali ko zai jawo wani abin da zai shafi tsaron ƙasa. Tsarin mulki kashi na 45 nan ya ce domin in mutum ya yi haka to a nan shi ma kansa ya karya doka, ya karya tsarin mulkin Najeriya.
Haji Hassan mai ci gaba.
Na'am Haji Sabo, ina jinka Haji Sabo.
Haji Hassan Liman, wane ne zai tantance abin da ka faɗa ya zama abin da zai tada hankali? Abin da ake gudu a nan shi ne shin jami'an tsaro ko masu mulki ba za su yi amfani da wannan sashe su ƙuntatawa waɗanda suke hamayya da su ba, ko kuma waɗanda ba su yarda da ra'ayinsu ba?
To Haji Sabo, a nan muna da jami'an tsaro, ƴan sanda da ƴan sanda masu bincike na ciki, wato SSS kenan, da NIA da sauransu. Duka in mutum ya faɗi wani abin da bai dace ba, hakki ne ko wajibi ne a kansu su yi bincike su ga shin abin da wannan ɗan ƙasan ya yi jawabi a kai ya shafi abin da zai jawo tarzoma ko za a jawo tashin hankali a ƙasa. Domin kuwa ni na karanta wannan Facebook da kake magana, abin da shi wannan shehi malami ko Professor Jordan da ya faɗa na jami'ar Kaduna, akan gaskiya in abin da ya wallafa a wannan shafin haka yake kamar yadda aka rubuta, to a gani na, a fahimta na, a harkan shari'a, to abin da ya din nan shi kansa yana iya jawo wani fitina, yana iya jawo wani tarzoma. Yin haka kuwa in jami'an tsaro suka yi bincike, to za a iya ce ya karya doka ko ya aikata laifi a ƙarƙashin kashi na 399 na tsarin laifuffuka da hukunci na jami'an na jihar Arewa, wanda duka jihohi Arewa suke aiki da shi, wato abin da muke ce penal code. A jihar kudancin Najeriya wannan za a ce ya saba wa kashi na 88 karamin kashi na A, wato na criminal code da ake amfani da shi a kudancin Najeriya, wato abin da ake ce hate speech ko kuma abin da ake ce kai jawabi na kawo ɓatanci ko na ƙiyayya. Yin haka zai iya jawo fitina ko zai jawo fitina a ƙasa. To in abin da ya faɗa haka ne, to a fahimta na, a doka kamar yadda na bayani ya aikata laifin da ana iya jami'an tsaro suna iya kirawo shi su yi masa tambaya, in har bai iya ba da cikakken bayani da zai gamsar da su ba, ana iya gabatar da shi a gaban shari'a, kuma ana iya hukunta shi a ƙarƙashin penal code har ma za a ɗaure shi aƙalla tsawon shekara biyu babu ma tara. A ƙarƙashin criminal code kusan shekara uku ne ma babu tara. Haji Sabo.
Haji Suleiman, a ɓangaren aikin gwamnati nan ma akwai ƙa'idoji da suka hana ma'aikacin gwamnati faɗin albarkacin bakinsa ne?
Duk wani ma'aikacin gwamnati a Najeriya a sani na, in zai abin da zai saba wa doka ko zai abin da ba bisa ga ƙa'ida na aikinsa ba, sai ya nemi izini daga gun shugabanninsa kafin ya je ya yi wannan comment ɗin. To saboda haka nan yin haka shi ma kansa abu ne da ya saba wa ƙa'ida ta dokan tsarin aikin gwamnati. To wannan jami'a ne, su ma a ƙarƙashin dokan da ta kafa jami'a, ita ma jami'a tana da nata dokokin wanda ba dama an kai ba kakakin jami'an ba ne wanda kai ne mai dama ka je ka faɗi jawabi, wato public relations officer ko information officer da ake kira ki na university. To ba dama ka je kawai ka yi ta faɗin albarkacin bakinka.
Mun nemi jin ta bakin Malam Jan Ɗanfulani ko lauyansa, amma ba mu yi sa'a ba. Idan har Allah ya sa muka same su, za ku ji.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruhu bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya a yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasira Adamu Helikaya da lauya Hassan Liman da kuma Kiba Hero Dedo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To yanzu kuma sai mu koma ga labaran duniya, amma a takaice wannan karin.
Amurka ta umarci iyalan sojojinta su fice daga waɗansu sassan kudancin Turkiya bisa dalilan tsaro. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ba da umarnin sake wa iyalan sojoji 670 matsuguni daga sansanin mayakan sama na Irkutsk da Mugla. Sakataren ma'aikatan tsaro Peter Cook ya ce ba wata barazana ta sa aka ɗauki wannan mataki ba, sai dai an yi haka ne a matsayin kula. Umarnin bai shafi iyalan sojoji 100,000 da ke sansanin Ankara da Istanbul ba. Sanarwa ta zo a sa'o'i bayan da mai ba fada shugaban kasa ta White House Susan Rice da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry suka gana da ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Turkiya. Sai dai wani jami'in tsaro ya shaida murya Amurka cewa lokacin ya yi karo da juna ne kawai. Kimanin mutane miliyan 1,900,000 ne suka rasa matsugunansu sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram a Najeriya. Galibi suna zaune a sansanai ko kuma gidaje da ke fama da cunkoso a duk faɗin ƙasar. Gwamnati ta ce tana shirin gina wa mutane gidaje, sai dai da dama suna ganin kamar ba za su ma ga wannan ranar ba. Wakilin muryar Amurka ya aiko da rahoto daga Maiduguri, inda ya hira da wani da ya ƙaurace wa gidansa a ƙauyen Goza lokacin da ƙungiyar Boko Haram ta kai hari shekaru biyu da suka shige, kuma har yanzu yana zaune a wani sansani a bayan Maiduguri. An ba da belin Hamma Ahmadu, shugaban hamayyar jamhuriyar Nijar, jiya Talata bayan tsare shi na tsawon watanni 5 bisa zargin safarar jarirai, zargin da ya ce bita da kullun siyasa ne. Makon da ya gabata Ahmadu ya sha kaya a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da shugaba Muhammadu Yusuf ya lashe domin wa'adin mulki na biyu da kashi 92 cikin 100 na kuri'un. Jam'iyyun hamayya sun kaurace wa zaben, abin da ya ba jam'iyya mai mulki damar samun gagarumar nasara. Wani kakakin jam'iyyar hamayya ya ce zargin kage ne da ake yi, aka yi amfani da shi kuma aka kama Ahmadu domin hana shi tasiri a wannan zabe. Kakakin wato Useni Salatu ya ce an kulle Hamma Ahmadu aka kuma hana shi yakin neman zaɓe, ya yi fama da rashin lafiya kana aka kai shi jinya a ƙasar Faransa.
To a gaishe ki da takaitattun labaran kuma shirin wannan lokaci ya kammala sai an jima da hantsi mu sake dawowa amma kafin mu sallama da ku muna taya Mrs. Das da ƴarta Salamatu Simon Ejimbe murna kuma ma'aikaciya ce a Radio Najeriya da ke Lagos murnar karuwar ƴa mace da ta samu Allah ya raya Salma muna mika kuma sakon ta'aziyya ga dukkan ƴaƴa da jikoki na game da rasuwar Alhaji Ismaila Mai Umu da ke fage a jihar Kano Najeriya wanda ake sadakar bakon sa yau Allah ya ji kansa mu kuma ya kyauta karshen mu yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa da su Bahiru Dudone da ya hada mana sauti sai kuma engineer Charles Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa salam